This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, kuma tare muke da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki, inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau, Alhamis 13 ga watan Yuli. A cikin shirin namu na yanzu, bayan labaran duniya, za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya da ke Kano ta sanar da cewa tana da hurumin sauraron karar da aka gabatar mata da ke kallubalantar matakin gwamnatin jihar na soke wasu masarautu da sauke sarakunansu. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen samun matsalar karancin abinci a Najeriya a wannan shekara. Za ku ji cikakkun rahotannin har ma da shirin yanayi da muhalli. Kuma idan muka buɗe layukan tarho kuma, muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan dambarwar masarautu da sarakuna da yanzu haka ke faruwa a jihar Kano. To amma duk kafin waɗannan, sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Babban jami'in tsaron Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyar a ƙasar Kenya, inda ya alƙawarin ci gaba da aiki tare da ƙasar ta gabashin Afirka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Daraktan hukumar bincike ta FBI Christopher Ray ya ce akwai buƙatar ci gaba da haɗin gwiwa da hukumomin tsaron Kenya domin tunkarar barazanar ta'addanci daga ƙungiyoyi irin su Al-Shabab. Da yake jawabi a sashen binciken manyan laifuka na ƙasar Kenya DCI, daraktan FBI Christopher Ray ya ce akwai buƙatar a yi aiki tare domin daƙile masu aikata laifuka da ke barazana ga ƙasar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya.
I have said before that the bad guys are not constrained by international borders.
Mr. Ray ya ce, na sha faɗa a baya cewa iyakokin ƙasa da ƙasa ba su iyakanta miyagun mutane ba, don haka su ma mutanen kirki bai kamata a musu iyaka ba. Kuma ta aiki tare da amfani da fahimtar juna da hukumomi da ra'ayoyinmu, muna yin tasiri sosai kan nau'ukan barazana da muke fuskanta, kuma ta'addanci tabbas shi ne ke kan gaba a cikinsu. Amurka na ƙoƙarin shata hanyar da za a bi don cimma tsagaita wuta a yakin Gaza, bayan da Hamas ta ba da amsa tare da buƙatar a yi wasu sauye-sauye kan matakan da aka bayar da shawarar ɗaukawa. Mai ba da shawara kan tsaron ƙasa na fadar White House, Jake Sullivan, ya gaya wa manema labarai a yau Alhamis cewa wasu sauye-sauye da Hamas ke so a yi masu sauƙi ne kuma ƙanana, kuma ana iya yin aiki da su, yayin da wasu ba su dace ba da sigogin da shugaba Joe Biden ya gabatar ko kuma waɗanda kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da su. Sullivan ya yi gargaɗin cewa yanayin tattaunawar, wanda ya ƙunshi magantuwa kai tsaye da jami'an ƙasashen Masar da Qatar, na nufin ci gaba da ɗaukar lokaci. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Alhamis, ma'aikatar tsaron Rasha ta ba da rahoton cewa ta lalata wasu jirage marasa matuki na Ukraine a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da arewa maso gabashin birnin Moscow, wuraren da dakarun Ukraine ba su fiya kai hari ba. Ma'aikatar tsaron Rashan ta faɗa a shafin Telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda uku a yankin Yaroslav da kuma wani jirgi mara matuki a sararin samaniyar yankin Vladimir. Mikhail Yabirarev, gwamnan yankin Yaroslav, ya faɗa a shafin Telegram cewa ba a samu ɓarna daga faɗuwar tarkacen jirgin ba. Ukraine ta fi mayar da hankali kan har-hare da jiragenta marasa matuki ke kaiwa yankunan Rasha da ke kan iyaka da Ukraine. Shugaban ƙasa Amurka Joe Biden ya isa birnin Brindisi na ƙasar Italiya da yammacin jiya Laraba, gabanin ganawarsa da shugabannin ƙasashe bakwai mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. Ya zo da sabbin takunkumai ga Rasha da wata sabuwar yarjejeniyar tsaro tare da Ukraine, amma babu wata nasara a tattaunawar tsagaita wuta a Gaza da yanzu ta kai wata gaba mai sarƙaƙiya. Amurka na aiki tare da ƙasashen Masar da Qatar da ke shiga tsakani bayan nazarin martanin Hamas kan wannan shawara, abinda mai ba da shawara kan tsaro na fadar White House, Jake Sullivan, ya gaya wa manema labarai da ke cikin jirgin shugaban Amurka na Air Force One da ke kan hanyarsa ta zuwa Italiya a jiya Laraba kenan. A ƙarshe, mazauna Port AU Prince babban birnin ƙasar Haiti sun bayyana damuwarsu a jiya Laraba game da sabuwar gwamnatin riƙon ƙwaryar ƙasar da aka baiwa alhakin zaben Prime Minister da Majalisar Ministocin ƙasar na gaba bayan an bayyana sunayen mambobin majalisar. Ana sa ran Prime Minister Errol Henry zai yi murabus bayan kafa majalisar ranar Juma'ar da ta gabata, amma wani sabon tanadi ya ce zai sauka daga mukaminsa idan aka zaɓi sabon Prime Minister. Wasu mutane a kan titunan babban birnin Haiti sun bayyana kyakkyawan fata tare da kappa-kappa. Osewis Pranzi, mai aiki a ɗakin karatu, ya ce, "Na ga akwai wasu sayihan sunaye a majalisar shugaban ƙasa. Abin da kawai nake son gani shi ne su aiki a kan harkokin tsaro a ƙasar." Shi kuma John Rock, wani malamin makaranta, ce waye, "Muna fatan wannan majalisar shugaban ƙasa za ta yi abin da ya dace, za su yi aiki don samar da zaman lafiya a ƙasar. Muna buƙatar kwanciyar hankali da tsaro sosai domin mu samu fita daga wannan matsala."
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga ɓangaren rahotanninmu. Wata babbar kotun tarayya da ke Kano ta sanar da cewa tana da hurumin sauraren korafin da ɗaya daga cikin masu naɗa sarki a masarautar ta Kano, wato ya gabatar a gabanta, inda yake ƙalubalantar matakin gwamnatin jihar Kano ɗin na sauke sarakuna da kuma rusa masarautu huɗu a jihar, wanda yake ganin ya ci karo da 'yancinsa na ɗan ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Tun bayan da Majalisar Dokokin Jihar Kano ta yi garan bawul a kundin dokar tafiyar da masarautun Kano a ƙarshen watan jiya na Mayu, gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya yi amfani da wannan dama wajen sauke dukkanin sarakuna biyar na jihar ta Kano da kuma rushe sabbin masarautu guda hudu da aka kirkiro shekaru biyar da suka gabata. Kana kuma ya dawo da mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu. Sai dai kasa da sa'o'i 24 da yin hakan, sai guda cikin masu naɗa sarki a masarautar Kano Alhaji Aminu Babba Dan Agundi ya garzaya babbar kotun tarayya da ke nan Kano da korafin cewa matakin majalisar dokokin ta Kano da na gwamnan jihar Kano cin zarafi ne ga 'yancinsa na bani Adama kuma mai ruwa da tsaki a kan sha'anin masarauta. A dan haka kotun ta bashi odar jingine wancan aiki na gwamnan Kano da na majalisar dokoki har sai ta saurari batun, kuma ta bada umarnin cewa kowa ya tsaya inda yake. A ranar Alhamis din da ta gabata ne kotun ta zauna akan wannan batu, kuma lauyoyin bangarorin biyu suka yi muhawara game da batun ko tana da hurumin sauraron karar ko kuma a'a, kamar yadda lauyoyin majalisa da na bangaren gwamnati suka yi da'awa. Amma daga bisani dai kotun ta ayyana yau Alhamis domin bayyana hukuncin ta akan wannan takaddama ta hurumin sauraron kara. A zaman kotun na yau ƙarƙashin jagorancin mai shari'a MA Liman, bayan nazari akan hujjojin da dukkanin bangarorin biyu suka gabatar, kotun ta gamsu cewa lallai ilalla tana da hurumin sauraron wannan batu, musamman ma la'akari da cewa mai korafin na magana ne akan haƙƙinsa na bani Adama. Barista Ibrahim Wangida na cikin lauyoyin majalisa da gwamnatin jihar Kano da suka kare wannan batu.
Mun saurara mun gani, kuma za mu je yanzu mu zauna da su waɗanda suka ba mu brief ɗinsu, mu gaya musu abin da ya faru, mu kuma karanta layi bayan layi mu gani ko gaskiya ne tana da hurumi ko babu, tunda kowa ya sani dama wannan ita ce kotu ta farko ba ita ce ta ƙarshe ba. Saboda haka mu masu biyayya ne da abin da kotu ta faɗa, amma kuma kamar inda kowa ya sani muna da 'yanci, muna da dama mu ɗaukaka ƙara ko kuma mu tsaya a inda kotu ta faɗa.
Amma barista Muhammad Waziri da ke zaman lauyan Alhaji Aminu Babba Dan Agundi ya ce kotun ta yi adalci.
Kotu ta ce tana da hurumi ita wannan ƙarar, suke rubar gobe za mu koma ji sauran application da muke da su. Kotu ta yi adalci, ai ma riga an duba kuma ta ce tana da hurumi.
Yanzu haka dai masana shari'a da dokokin ƙasa sun yi sharhi akan wannan ƙware-ƙwaren hukunci da kotu ta yanke. Farfesa Mamman Lawan Yusuf Harisan malami ne da ke koyar da aikin lauya a Jami'ar Bayero Kano.
Inda kawai maganar sarauta ce zallanta, babu wata magana ta shiga haƙƙin ɗan adam, to kotun da take da hurumi shine kotun jiha, babbar kotun jiha. Amma matukar za ka shigo da maganar shiga haƙƙin ɗan adam wanda kundin tsarin mulki ya tanadi, ka haɗa shi da wani batu, to lallai wannan kotu za ta yi hurumi. ka duba shin an tauye haƙƙin naka kamar yadda kake zargi ko ko a'a.
Tunidai mai shari'a MA Liman ya dage zaman kotun zuwa gobe Juma'a domin fara sauraron gundarin korafin da aka gabatar gaban sa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Hukumar kula da abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi hasashen cewa sama da mutum miliyan 31 daga jihohi 26 na Najeriya za su fuskanci matsalar karancin abinci a wannan shekara. Wannan lamari dai ya ji hankalin masu ruwa da tsaki a Najeriya, kamar yadda wakilin mu a Abuja Hassan Maina Kaina ya aika mana da rahoto.
Kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya a sabon rahoton da ta fitar ta yi hasashen cewar kimanin mutane miliyan 31.8 ne za su fuskanci ja'ibar yunwa a jihohi 26 da Abuja a fadin Najeriya. Daraktan kungiyar a Najeriya, Dr. Dominic Kelko, ya ce cikin wannan adadi kimanin mutane miliyan 4.88 za su kasance ne a jihohin Borno, Yobe da Adamawa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya mai fama da tashin hankali. To kome mahukunta ke cewa kan haka? Dr. Rose Gidado, darakta ce a hukumar tagwata iri da tsari ta Najeriya.
On the UN report on acute food security, this is really alarming and is a matter of concern.
Tace wannan rahoto na Majalisar Dinkin Duniya kan batun karancin abinci babban abin tashin hankali ne, kuma babban abin damuwa ne ga dukkan 'yan kasa. Hakan na zaburarwa game da buƙatar gaugawa don shawo kan wannan matsala.
Of the urgent need for sustainable solutions.
A kwararre kan kimiyyar aikin gona da raya karkara, Engineer Dr. Hussaini Hassan, ya ce wannan rahoto ko kadan bai bashi mamaki ba.
Akwai kashin gaskiya a ciki, sun yi kwatanci ne da baya da kuma abubuwan da yake faruwa a yanzu. Mutane da yawa ba sa iya fita jeji su yi noma, ɗaya kenan. Na biyu, ainihin bayan kowane shekara 10 idan ka waiwaici baya 1973/74 har zuwa yanzu 2013/2015 bayan kowane shekara 10 ana fuskantar fari. To kuma farin nan in an yi shi dama ana samun karancin abinci. Na uku, akwai matsalar kwararar ruwa na kogi wanda suke cin gonakin shinkafa ne da hatsi da duk wani shuke-shuke hatta ma da dabbobi da sauransu. A hashashen bana kusan state 26 cikin Najeriya wanda za su fuskanci wannan isti'ali. Saboda haka, to wayannan abu guda uku su ne za su kawo matsalan abinci ko kuma karancin abinci a kasan nan.
Dr. MK Hoffman, tsohon director ne a cibiyar nazarin bincike kan ayyukan gona a Jami'ar Ahmadu Bello.
Dalilai suna da yawa, zali ka ga dai babu iri mai kyau, ba isasshen taki, ga tsadar rayuwa, ga talauci, ga kuma matsalar tsaro, dukkan su sun haɗu sun gwame. Shi yasa kaga wannan abin ya zo. Waɗannan wasu abubuwa ne dole mu diba shi da basira. Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa, amma waye ne ya kamata ya jagoran wannan abu? Gwamnatin tarayya, saboda na farko dai tana cibiyoyin bincike guda 17 a Najeriya, wanda yake waɗannan cibiyoyin binciken dukkansu a kullum cibiyoyi ba abin da suke labin da binciko abubuwan da noma da kiwo ya shafa na Najeriya.
To kome manoman ke cewa akan wannan batu? Dr. Faruk Rabiu shine shugaban kungiyar manoma ta Najeriya, wato AFAN.
Muna da matsaloli a bangaren tsaro, wanda inda ake da matsalar karancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa. Ko abincin da ake ci ko bukatar mu ta kasa hadda za mu da bayarwa a arewa ake noman su, to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa. Na biyu, tsadar kaya da tsadar rayuwa, musamman tallafin fetur da aka aje da aka dauke ya jawo yanzu misali a noman ranin nan da za mu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan magana sai noman ya yi tsada. Da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin, ana tsakiya da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi, da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gonan.
Dr. Faruk Rabiu, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Hassan Maina Kaina, muna godiya kwarai da gaske sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azzuz. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari ne akan yadda gurɓatacciyar iska take tasiri ga lafiyar ɗan adam.
Sai ya kawo wasu cututtuka da dama har da wanda ake ce a turanci stroke ko kuma ischemic heart disease ko kuma wuyan numfashi.
Ƙalubalen da suke kawo taskaro ga harkokin yanayi a Najeriya.
Za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi, ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan shi wanda ake ce ma corporate social responsibility.
Irin matakan da kasar Ghana take dauka domin shawo kan matsalolin sauyin yanayi,
ministan da ke kula da muhalli ta umarce 'yan kasa kowa ya yi kokari ya bada nashi gudunmuwa.
Da kuma abubuwan da suka kamata al'umma su kiyaye a Nijar domin shawo kan matsalar ambaliyar ruwa musamman ma a wannan lokaci na damuna.
To gida dai wanda ba a yarda shi ba sosai, ya kamata a ce an zo an tada shi an gyara yadda ya kamata a gyara, don saboda ka a zo ruwa su fara kuma a je a koma irin wancan abu da ba a so.
Madalla. To kamar yadda mai yiwuwa mai sauraro ya je a shirinmu da ya gabata, Dr. Idris Muhammad Liman, babban likita a asibitin ƙasa ta Najeriya, ya yi bayani akan yadda gurɓatacciyar iska take tasiri ga lafiyar ɗan adam har ma ya kai ga mutuwa. To a yau Dr. ya ɗora ne akan wasu daga cikin irin cututtukan da za a iya cin karo da su idan aka juri shakar gurɓatacciyar iska.
Don iskan oxygen zai hare kuma iskan da shi yake numfashi ke yana fitar da shi shine carbon dioxide ba iskan shaka ba ne, sai ya zama mutum zai yi choking da carbon monoxide ko carbon dioxide. Ya taba ji cewa ai mutum ya dawo ya kunna mota a cikin gareji, ya rufe gareji, ya yi bacci a cikin mota, glass a buge da shauransu. Wannan bututun mota da yake silencer da yake fitar da hayakin nan zai iya zama mai ya yi replace iskan shaka a wannan gurin ya koma carbon monoxide na da yake fitowa, mutum zai iya mutuwa. To amma in a daki ko a gari ne zai dan dauki tsawon lokaci mutum ya mutu ba, amma zai iya kawo wasu cututtuka da dama har da wanda ake ce a turance stroke ko kuma ischemic heart disease ko kuma wuyan numfashi da
kansa,
wato chronic obstructive airway disease. Asthma yana ciki, wanda suke da asthma zai iya lalacewa ya fara daina nishi a sama-sama. Idan mutum yake shaka wasu gurɓatacciyar iska har na tsohon lokaci, zai kai ga zama masomin wasu daji, musamman daji na huhu da sauransu. Amma wasu gurɓatacciyar iska da idan mutum ya shaka zai iya haddasa mashi ciwon huhu wanda muke cewa pneumonia. To har yana ido yana cikin abinda in mutum yana shaka gurɓatacciyar iska zai iya kawo ma.
Shi kuma Al-Amin Ibrahim Al-Amin, mataimakin shugaban Phoenix Renewable Group, ya ce akwai buƙatar mai da hankali wajen kula da muhallinmu, musamman ma la'akari da irin ƙalubalen da Najeriya take fuskanta wajen shawo kan matsalolin sauyin yanayi.
Ta ɓangaren gwamnati kenan, ta ɓangaren kuma ainihin 'yan kasuwa da masana'antu, za ki tarar da babu wani tsari na musamman da kamfanona suke da shi, ko da yake akwai wani tsari da suke da shi a dokan shi wanda ake ce ma corporate social responsibility, wanda yake mu yanzu ma a climate community mun yi upgrading nashi ya koma abin da ake ce ma ESG, environmental social and governance. Za ki tarar da basu da wani tsari na musamman na kula da muhallin da suke gudanar da kasuwancinsu. Ne kuma za ki tarar da yanzu ko da yana abin da ake na sha'awa, da za ki tarar da mutum ya yi gini ya zo ya ɗan yi gadin ya ɗan sa bishiyoyi ya shuka haka da sauransu, yanzu irin wannan ma tsarin babu. Za ki tarar da mutum ya zo ya tarar da daji ya sare ya yi gini inda zai zauna, ko da ya shuka bishiya ɗaya ko biyu ko ma don amfanin kansa wanda za ka rinka ba shi inuwa, za ki tarar da babu wannan tsarin a daidaikun mutane.
A nasa ɓangaren kuma, Malam Muhammad Jafaru Dankwabiya na ƙungiyar Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi bayani ne akan irin ƙoƙarin da ƙasar Ghana take yi don shawo kan matsalolin sauyin yanayi da suke fama da su, da kuma yadda aka raya ranar muhalli ta duniya a ƙasar.
Ƙasar Ghana tana ƙoƙarin cimma burinta da kuma burin da aka sanya na Sustainable Goals, wanda ke nufin kiyaye muhalli. To shekaran ga kamar yadda aka saba an kammala bukin ne, ko in ce an soma bukin da wasu sare-sare mabambanta. Na farko, ministan da ke kula da muhalli ta umarce 'yan kasa kowa ya yi kokari ya ba da nashi gudunmuwa wurin cimma wannan buri. To, kowa kuma ya san cewa yau kasar mu Ghana tana huskantar matsaloli mabambanta in an lura da halin da muhallin mu ke ciki. Ababai guda uku aka sa himman yin kokari a samu rage irin matsalolin da take kawowa. Na farko, in mun lura, Ghana tana yaki da aiki na neman zinariya wanda doka bata sa mata hannu ba, wanda muka fi sani da galamsi. Wannan yana cikin manya-manyan ayyukan da ke balakutar da muhallinmu, saboda masu yin ta ba waɗanda aka sa musu hannu daga ofishin gwamnati ba ne, ke sa suna yin ta ne yanda suka ga dama. Suna yanka itacuna, ba su shukawa, suna bata irin ruwan da ke gudu a cikin wannan daji.
Shi kuma Dr. Kacallu Lawal Gabciya, shugaban hukumar da ke hasashen yanayi a Nijar, ya yi jan hankali ne akan matakan da suka kamata al'ummar Nijar su ɗauka don rage raɗaɗin ƙalubalen da za a iya fuskanta har idan aka samu ambaliyar ruwa.
Da dama na zai fara kan magidanci yana tashi yana gyaran gida. To, gida dai wanda ba a yarda da shi ba sosai, ya kamata a ce an zo an tada shi an daga gyara yanda ya kamata a gyara, don saboda ka a zo ruwa su fara kuma a je a koma irin wancan abu da ba a so. To, shi kuma amma baka da halin yin haka nan, to don Allah, ko dan bukka ko dan rufuwa za a yi a kusa a lufa masa laida. Ina ga kamar yanzu ruwa sun gabato gabas haka masu ƙarfi, to sai a sa iyali har ruwan nan ya wuce. Wataƙila sa a dace a haka nan, misali 2022 bisa harkar ambaliya a Nijar, mutane 205 suka rasu, kuma sanadiyan yawanci bisa wannan hada gidaje da yake ake yi, tunda gidajen laka ne gare mu, kuma yawanci sun shima, kuma ruwan irin na yanzu irin na sauyin yanayi ne masu ƙarfi, to lalle ya kamata a yi hatara.
Sauraro, iya abinda lokaci ya ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan mai duka ya amince, za mu dawo da wani sabon shirin zuwa makon gobe. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu, sai kuma lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi.
To, madalla, mitoci 16:25 da kuma 31 ne ake kama mu a kai a jamhurin Nijar, kuma muna nan a gidan rediyon mu na VOA Africa akan mita 102.5, haka a shafukan mu na internet. Lokaci yayi da zamu ba ku damar kiran waya domin bayyana ra'ayi, kuma kamar yadda muka faɗa a farkon shirin, muna so ne ku bayyana mana ra'ayoyinku kan dambarwar da ke faruwa a jihar Kano dangane da soke wasu masarautu da sarakuna. Lamarin da ya haddasa masu da'awar sarauta ta Kano har guda biyu da ke zaman fada a wurare biyu daban-daban. Lambar wayar dai kamar kullum 202-980-68, 500 kamar kullum a kasoma da alamar tarawa da kuma ɗaya. Muna da wanda ke kan layi a Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna?
Na a da hujjeji daga kamfanin fate da ke garin Jaji a nan Kaduna, Najeriya.
Na'am, to ka ji maudu'in da
saka wannan da wani da gaskiya kamarin mana da rajiwa ba dan komai ba, da ruka dora tarihin sautan Kano. Idan ka duba, za ka ga duk ɗan uwan juna ne. Bin Hassan ma shi sarki sun suna hauki da Kano sabbi Aminu Ado Bayero. To, ka ga wannan abu duk gida ta yi ne, ɗan siyasa sun shiga sun kwata lamarin nan. Wanda fashe mutu su duk rasa girman Allah ku irin girman ku da naku ba a yi ba. Muna fatan Allah ya fa mu kuma a jihar Kano, muna roƙon Allah ya kare wannan al'amari don girman Allah ya tafi a zauna lafiya. Na gode da wannan dama da mu samu, Allah ya daura da mu lafiya mu kwana lafiya.
To, masha Allah. Sai kuma jihar Taraba, wake kan layi a Taraba.
Mai magana Alhaji Uba Tawakkari da karamar hukumar Idi jihar Taraba.
Na'am.
Wannan abubuwa da yake faruwa a Kano abin kunya ne gare mu mu 'yan Arewa. Gaskiyar magana, da Hausawa sun yi wani kalma sun ce ba a sarki biyu a gare ɗaya. So, Kano suna so su nuna mana sarki biyu kenan a gare ɗaya. ya kamata ake din da za a yi a samu daidaito tun da duka dai wannan abubuwan ana yin shi ne akan cin gaban talaka. To abin da ya kamata a yi shi ne an san gaskiya, in an san gaskiya kuma haka bai kamata a ce ana ta wani wane ne yau gobe wane ba ne. Wannan zubar da mutuncin arewa, zubar da mutuncin sarautun gargajiya ne, wannan abin kunya ne gare mu mu ɗan arewa.
To madalla, to muna godiya sai
saurin ƙananan sarakuna su.
To sai a takaita, a rika takaita ra'ayi. Har yanzu dai muna Taraba, da wa muke a halin yanzu?
Jamilu Butawa ne, karamar hukumar Iddi a cikin jihar Taraba.
Na'am, menene ra'ayinka akan maudu'in da muka magana?
To ra'ayina akan magana wannan dambarwa da ake na magana masarauta, a gaskiya kasan kudu ba sa yin irin namun. Mu duk abin da ya samu mu rinka tara hankali, ina ga kamar mu arewa gaskiya ba mu da manya magabata wanda in aka yi magana da a saurara mu juna. In ba haka ba duk gidansu ɗaya ne, dukkanmu yan uwan juna ne, da wannan gefen da wannan gefen yan uwan juna ne. To bai kamata a rinka samu haka ba, don Allah
ta madalla
a haɗa kai. Yawwa, a haɗa kai.
To masha Allah, bari mu je jihar Filato. Wake kan layi, a rika takaitawa. Wake kan layi. Hello, kana jin mu? Wa alaikum salam. Yawwa, sai a yi sauya bayyana ra'ayi. Na'am.
To abin da ke faruwa, sun sarakuna su ne suka rika suka ɓata kansu, su ne suka sa kansu a siyasa, su ne ya sa abubuwan suke kasancewa haka. Ne abin da ya kamata.
To, to masha Allah, bari mu koma Taraba. Wake kan layi a Taraba. Hello, na Taraba, kana jin mu? To, ina ganin mun rasa wannan kira, amma muna da wani akan layi. Wake kan layi a halin yanzu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wake kan layi?
Kare dare.
Yawwa, muna wane ne, menene ra'ayi kuma?
Yawwa, sunana Ashiru, ina kiran ka daga Kurti local government Katsina City.
To ba mu da isasshen lokaci, sai ka hanzarta.
To afuwa, ko wannan tarkatakka da ake masarautar nan Kano gaskiya ba mu jira din shi ba, mun haje ba mu jira ta ga gaskiya. Muna fatan manyan arewa da su shiga gabanin ta, ya kamata a ce sun sarwa ki a warwaran nan matsalai.
To madalla,
kuma gaskiya muna jin daɗi wannan dama da kuka sa gaba mu da buɗe layar nan. Gaskiya muna godiya sosai.
To muna godiya kwarai da gaske. To madalla, bari mu je kiran mu na ƙarshe a Jigawa. Wake kan layi a Jigawa?
Karamin ko da aja Jigawa.
Na'am, to sai ka hanzarta saboda lokacin mu ya tafi.
To gaskiya mu ma gaskiya arewacin Najeriya bai kamata mu dinga wannan sa'an sa a tsakanin mu, dole da al'umma annabi su dinga tsaya mana sulhu a tsakanin mu. Wannan demokrati Kano ubangi Allah hika Allah hika cikin albarna Allah kamar albarna Allah jawo zaman abin nan.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske.
To ta yi lafiya daga sabon tudu na nan bangare ya kalaku mutum ya Jigawa.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To murtala ga labaran a takaice. Babban jami'in tsaron Amurka ya kammala ziyarar kwanaki biyar a ƙasar Kenya, inda ya alkawarin ci gaba da aiki tare da ƙasar ta gabashin Afirka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Daraktan hukumar bincike ta FBI Christopher Ray ya ce akwai buƙatar ci gaba da haɗin gwiwa da hukumomin tsaron Kenya domin tunkarar barazanar ta'addanci daga ƙungiyoyi irin su Al-Shabab. Amurka na ƙoƙarin shata hanyar da za a bi don cimma tsagaita wuta a yakin Gaza, bayan da Hamas ta ba da amsa tare da buƙatar a yi wasu sauye-sauye kan matakan da aka bayar da shawarorin ɗaukawa. Mai ba da shawara kan tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya gaya wa manema labarai a yau Alhamis cewa wasu sauye-sauye da Hamas ke so a yi masu sauƙi ne kuma ƙanana, kuma ana iya yin aiki da su. Yau Alhamis, ma'aikatar tsaron Rasha ta ba da rahoton cewa ta lalata wasu jirage marasa matuƙi na Ukraine a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da arewa maso gabashin birnin Moscow.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hafiz Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Letters Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Jumbe Hamza, ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.